الحمد لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أركم الرسائل سألوا وأن مجلسي نفسر القرآن بجرمة وأن مسلسة نشارع البركة مسلسة إن جميع إسلام التبس أنا قلم يدوري يومنا يوم مجلسة 23 غوتر رمضان شكرا دبو شكرا دبو دبو dubu 1442 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda ya dace da 5 ga watan 5 shekarar 2021 miladiya. Allah mun jira koyi mana tawfiki ya dace da mu. Jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 45, yau kuma za mu ci gaba daga aya ta 46. Kafin nan za mu karanta tambaya 1 ko korafi zan ce wannan dogo takarda wani matashi ne ya rubuta yana nuna damuwarsa da kukansa a kan mahaifinsa. Shi dai ce yana zaune a kudancin Najeriya, aiki ne ya kai shi can, to amma bai faɗa mana mahaifin nasa a ina yake ba, ko a nan garin yake ko a wani guri ba mu sani ba. Abin da yake cewa wato Allah ya taimake shi ya hajjace Alkur'ani kuma ya samu digiri a karatun boko har ya samu aiki da gwamnati, yanzu yana aiki da gwamnati a kudancin Najeriya. Kuma ya ce mahaifinsu mutum ne wanda yake duk damuwarsa karatun boko, ba ruwansa da karatu addini, babu ruwansa da addini, amma mahaifiyarsu Allah ya sa tana da san addini, ita ce mata tsaya sosai ta yi musu addu'a har suka haddace Alkur'ani. To yanzu yana aiki, yana da hali ya buƙaci ya yi aure, ita halinsa zai iya yi rike ya aure har mata guda biyu. Shi ya zo ya aure, ya faɗa mahaifinsa, mahaifinsa ya ce kada ya yi aure saurin me yake yi, kuma ya ce shekarunsa sun yi nisa. Kuma mahaifinsa ya ƙara da shi ya yi ce mata kafin ya yi aure sai ya gina gidansa ko ta yaya kafin ya yi aure. Ya yi wa mahaifinsa magana, ta yi masa magana, kuma ya matura masa mutane su yi masa magana akan wannan, duk da haka ya ƙi. To shi ne ke malam shin iyaye yanzu idan ya kuma ya ce yana kudancin Arewa, kudancin Najeriya guri ne wanda yake alfasha, zina tana da sauki kwarai da gaske, shi yana jin tsoron zai fada cikin alfasha abinda Allah ya haramta. Yake cewa mana wato wajibi ne wato yi wa mahaifinsa biyayya ya ki aure ko da zai fara cikin zina. Shin iyaye suna da haƙƙi a kan ɗansu su hana shi aure ko da abin yana da abin da zai riƙe matar? Yanzu babansa yana ganin cewa ɗansa ya je yanzu ya fi so a son ya yi aure, ya kamata yake cewa mahaifinsa ya gane iyayen ƙwarai, mahaifi na ƙwarai burinsa shi ne ɗansa ya girma ya aure ya zama mutunci, wannan shi ne burin kowane mahaifi na gari. A ƙarshe wala ina so a ja hankalin iyaye domin su daina shiga cikin haƙƙin yaron su kuma ya tsaya shi a addu'a kun ji bayani ku ya ku gaji yayi bai ba wannan shine yukhrij al-hayya min al-mayyit Allah yakan fitar da rayayye daga matacce ba ruwansa da karatun Qur'ani ba ruwansa da auren nan ba ruwansa da addini amma sai Allah ya arzuta shi da ɗa mai san addini wanda ya haddace al-Qur'ani wanda baya son ya fada cikin zina amma duk da haka shi baya ganin komai wannan ba komai bane bokan nan kawai turancin nan kawai turancin ne shi kawai wannan shi ne in boko aqida akan wannan yana zai rayu akan wannan zai mutu komai imaninka komai addininka in babu turanci zai mutum banza ne amma ku kullum kana kashe mutum kana cin naman mutum kuke ka iya boko kai ne mutum galibi irin waɗannan ne ina kiran su bawan bature bawan bature bature ya mallaki kwakwalwarsa da tunaninsa abinda bature ya gani mai kyau shine mai kyau gurin su abinda bature ya ga mara kyau shine mara kyau ni ina kiran su bawan bature amma wanda ba dan boko boko aqida nake magana ba ba duk dan boko ba wanda shi ma ya dan boko ne yayi boko amma me bai aiki da bokon ba bai aiki da bokon ba yukhrij al-hayya min al-mayyit abu na farko Allah sa da shi wannan malamin ya zama to yana jin mu abu na farko addu'ar mu ga wannan mahaifiya mahaifiyarsu da ta tsaya ta kula da tarbiyyar ƴaƴanta har yaran nan suka haddace al-Qur'ani wannan matar Allah ya mata albarka Allah ya saka mata alkhairi amin Allah ya bata gina aljanna amin san da shi wannan yaro Allah ya albarke shi farkace shi amin Allah ya kare masa imanin shi amin Allah ya sa masa albarka a rayuwar shi amin sai waye rage ko shi ne zamu tire shi to Allah ya shirye shi Allah ya sa ya gane Allah ya sa ya gane abu mutumin nan wata Allah ne ya bashi ni'ima sai bai kaddara ni'imar Allah ba Allah ne ya koro masa ni'imar sa wanda da yawa daga cikin mutane suna kashe kudade da yaran su haddace al-Qur'ani suna ta shan wahala su ga cewa yaran su sun kama hanya amma cikin sauki ba wahalar da ta sha babu abin da ka yi Allah ya sa ɗanka ya zama yana da saiti yana da shiriya yana da hankali mutumin ya kafin cewa ni'imar Allah ya butun cewa ni'imar Allah bai gode wa ni'imar Allah ba wani Allah ba ku gode wa ni'imar Allah ba saboda ka ji tsoron Allah ka tuna da girman Allah da ya halicce ka ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imar da Allah ya maka dan in ba za ka gode wa ni'imar Allah ka dawo kan hanya ba to ba mamaki Allah ya jarrabe ka da jarraba da tafi karfinka Allah kiyaye amin la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid haka Allah idan Allah ya muku ni'ima idan kun gode wa ni'imar Allah Allah ne zai kara muku ni'imar sa da albarkar sa amma idan kun kafirce ni'imar Allah Allah yake azaba ta tana da tsanani kuma azabar Allah tana da yawa ba abu ɗaya bane ba biyu bane Allah kadai ya san yawan azabar sa saboda haka abu na farko ku tuba zuwa ga Allah ku gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ku kalli danka da idan rahma ya gama makaranta ya haddace alqur'ani yana da aikin yi har yake cewa zai iya rike mata guda biyu to kaga ka bashi dama ya aure dan gane tambayoyin shi dan uwaye shin yanzu
idan ya je saboda bin iyayensa zai je ya sabi Allah manzo Allah yake cewa la ta'ata li makhluqin bima fi al-khaliq ba ai wa dan adam wani makhluqi li makhluqin wani makhluqi iyaye manzo shi da biki ko iyayenka ba su isa ba su sa ka sabi Allah
na'am
ku iyaye wa in jahalaka da an Allah hadi fasi isa sa su sabon Allah kuma shi neman izinin iyaye wajen aure ga da na miji abu sar karamci da girmamawa ce wali mahaifi wali ne ga yarinya yarinya ba za ta aure ba sai da izinin wali kamar a malikiya suna ganin cewa mahaifi yujibiru zai iya tilasta yarsa ta yi wajen aure da sauransu amma kuma mahaifi a ka'ida yarsa ta isa wajen aure budurwa ta samu miji na ƙwarai wanda zai aure ta mahaifin ba gaira ba dalili yaki za ta tana da haƙƙi ta kai kara kotu alkali ya umarce shi ta aurar da ita ya aurar da ita idan ya ƙi sai alkali ya aurar da ita ko yarinya wadda take ba ta da haƙƙi ta aurar da kanta amma namiji fa sai da wali zai aure to shi yasa amma idan an ji daura aure za a ce ina waliyin yarinya ina wakilin ango ba ta ina waliyin ne domin shi da kansa zai iya zuwa ya zauna ya koki ji kansa yake na karbi auren ko haka ba gaskar ka sa wuji kuma zai ce an bayar na karba mai shi na karbawa ne ba kaga abu ya baci to amma kai da kanka ka je an aure wa wani kace na karba shikenan ba amma saboda kunya irin al'adunmu ana wukiltawa ko gurin auren ma ba a zuwa an ko sai ya zauna a gidansu amma yanzu ba haka bane yanzu su ne ma gaba gaba wajen zuwa auren an gane almuhim wato wanda ya balaga shari'a ta bashi dama ya je auren kuma auren ya yi amma saboda zama lafiya da mutunta iyaye ake komawa ga iyaye ana neman shawararsu a matsayinsu na iyaye sun fi sanin abin da yake akwai maslaha ga yaransu su suke zaba wa yaransu suke ba su shawara su wuce gaba a yi amma idan mahaifi bai tsare girmansa ba bai tsare mutuncinsa ba har ɗan nan ya kai wannan matsayi idan ɗan nan ya je samu ƴan uwansa ko kawunninsa ko babanninsa suka yi aure saboda gudun kada ya fara cikin zina yaron ya yi laifi bai laifi ba domin Allah ba zalimi ba ne addinin musulunci ba addinin zalunci ba ne babu shakka iyaye suna da haƙƙi akan ƴaƴansu har walayi kuma su ma yaran ne suna da haƙƙi akan iyayensu shaka idan ba ku manta ba mun karanta cikin alkafi na Limam Ibn Abdul Barr وعليهما أن يعيناه حكيني أكن إياهي ستي مكاوى يا رنس رنس وجنيم سداء دبيئيا كما ستوسى يا مس وانا حكيني نايا رأسا أكن إياهي تو إنا توسى يا رنس سن يسنتي مكاوى بيتي مكاوى سبولا أكا إياهي سنة حكي أكن yaransu yara suna da haƙƙi a kan iyayensu abin da za mu faɗa wanda mahaifin ka ji tsoron Allah ka kalli maslahar ɗanka ka ba shi dama ya je aure ba ma son mu kai matakin da yaron zai wuce gaba ya je aurensa ba da izininka ba da saninka ba ba a son wannan don gaba ake dubawa mahaifi da ɗa ana so a zauna cikin mutunci yayi aure ya ci gaba da mu'amala da fara da iyayensa shine amma ya je aure shari'a bai laifi ba amma wajen mu'amala da mahaifinsa ba dadi dubawa su mu kai wannan matsayi to yanzu muna son wuje hankalin mahaifi ki ji tsoron Allah ah sai yayi gida wa yake da kai dole sai yayi gida in Allah bai kaddara zai gidan ba ya za a ito sai ya mutu ba zai aure ba duk wanda yazo duniya dole sai ya mallaki gida kai ka tuna mana tunda kai aure iyaye ka ce maka aure sai da ka mallaki gida kai aure har yi ne shekarun ka sun yi nisa ta wannan zalunci to ki ji tsoron Allah ka tausaya wa danka kafin ka tausaya wa kanka duk wani haƙƙi ne Allah zai tambaye ka Allah zai tambaye ka kar ka ce ni mahaifi ne ai ba ni ne mahaifinsa ba a'a kai ne mahaifinsa amma ka shiga haƙƙin Allah malamai suke cewa wanda yana da halin yin aure kuma ya rinjayar ko ya tabbatar ko ya rinjayar da cewa idan bai aure ba zai fara cikin zina aure ya zama mai wajibi a kansa haka malamai suke ce domin ma la yumkinu tarkul harami illa bihi fa huwa wajib duk abin da ke ba zai kaucewa haram ba sai ka yi shi yin sa haram ne yin sa wajibi ne to raka a halin da yake ciki aure su san wajibi ne a kan to baka hana shi wannan haƙƙi ta fama da wannan cuta to ba bai yi kyau ba to ka ji tsoron Allah ka tausaya ɗanka to har wallahi kuma ana kira ga wannan da ya sake duwa wasu mutane ko malamai ne ya hada tawaga ta malamai a ji a same shi kafin dai akai matashi na ƙarshe yace zai yi aure ko ba ya gusta ba babu hannunsa a ciki ba ma so mu kai wannan matsayi domin wannan shi ma akwai abubuwa da za su biyo baya to ana gyara ake so ba barna ake so ba saboda haka ku samu in Allah ya sa mahaifin ya ji wannan jawabin namu ya gyara fa lillahi alhamdu idan bai gyara ba ina ba da shawara ka samu ka yi wa wasu manya-manyan malamai in dai misali a garin nan yake a hada tawaga ta malamai a ji a same shi a yi masa nasiha Allah ya sa ya gane Allah ya sa ya gyara kuma Allah ya sa wannan ya zamanto wato darasi ga wasu kuma akwai abu ɗaya da ke ba a ƙadamu ba ne daga baya shigo mana rashin yin aure da wuri wai dole sai mutum ya gama makaranta kafin ya aure ya gama makaranta ya yi sabis ya samu aiki to wannan ba daidai ba in dai yaro ya bukaci aure kuma yana da halin da zai yi sana'a ko wani abu ya je ya aure shi da wani shi ne yake kawo wato alfasha da yawa alfasha ta yaro a cikin al'umma rashin aure da wuri ƴan mata sun girma suna bukatan aure matasa sun girma suna bukatan aure a ce ba za a yi aure ba kuma suna haduwa to me za a yi rashin yin aure da wuri sai daga baya wannan tunani ne na turawa ba al'adamu bane bature ya gama rayuwar sa shi ba zai aure ba dan aure ba komai bane a gurin sa to shi yasa ma NGO wasu NGO da suka shigo muke samun labari a garin nan suna yada tsakanin matasa suna cewa marriage is not an achievement dan kai aure ba wani abu bane ba kai azo a gani bane ba wani abu bane dan kai aure haka ake dasawa matasa to wannan me ake nufi kenan kar kai aure ka je kai zina kenan kar kai aure ka je kai zina abin da ake karantarwa ke to ya kasu can turawa suka lalace zina a kan titi ɗayan shegu ba iya mutum bai san a mahaifinsa ba wata kisa na tabbata ina je Professor Mansur ne ta jimawa yake bayarwa ko sani ba kunji a wani ne zai aure a turai ne ya kawo wata yarinya zai aure ta sai babansa yake da shi a'a kada aure wannan yar oka ce da ka san suna hayafan yaran zina kuma suna danganawa da kansu ba matsala gurin su wannan yar oka ce ma'ana shi ya haife ta ta hanyar zina sai kawo wata har wallahi mahaifin yake kada aure wannan yarinya yar oka ce wara ita ce ta hanyar zina sai ki kawo wata sace wannan makar ka aure ta yar okaci to shine sai wato mahaifiyar tace da shi ragu da shi ka aure ta ai shi ma ba babanka bane ragu da shi ka aure ta ai shi ma ba babanka bane irin rayuwar ke rayuwar dabba ba mutunci ba tsare na saba ba tsarin ya kamata to duk zagaye-zagaye da turawa suke yi a wato gender equality women right child right wane duk wani tarkace da kacin kewaye-kewaye da suke yi nan ƙarshe abin da suke su kai mutum su ma jan zamu ba sa kuka sun yi jira abin da Allah ya zaba musu ko suna kuka ne sun yi jira addinin da shari'a suna zama musu a'a wai an cuce su ba sai mutum ya zo ya kuka ba yana da gajiya sa zai yana zaune ba ya da matsala kai can daga wata kasa ka zo kai fa wani zaman naka an cuce shi yana cewa ba a cuce ni ba kai ne baka gane ba an cuce ka haka ku essential ko ta adalci to duk wannan kewaye-kewaye da NGO da suna yawo a gari a tara mata wai an wayar da kansu gender equality violence against women wane ne duk wannan dogon turoci da suke kuke ganin nan duk karshe da ana so adalata usura a ba ta tarbiya ne ba wani abu ba kuma da yawa daga cikin yan boko mu ba su gane wannan ba wannan ji ina tafiya a radio ina ji kalo wannan suna magana akan rap ka san wannan shi ana ta magana akai to a cikin suke magana sai wata tace ko namiji idan ya sadu da iyalinsa ba da yaddata ba wannan ma rap ne sai wata ta kira ta buga waya tana cewa ya kamata wannan amarin naku bai dan za ku yi ku duba addini nan garin musulmi ne dayar wadda tana program da ana yin program da ita lawyer ce musulma ce tana ba da ansa wannan kar a sa mana magana addini mu ba magana addini muke a nan ba ko musulma ce a garin nan da NGO sun dauke ta aiki ana ba ta kuɗi ina kana ta ci gaba ne to ke lawyer ce idan kin je kabarin ki to sai ki gwada ki gani lodin ki zai amfani ko ba zai amfani ba lokacin da malaiku suka ce man rabbuki wa man nabiyyuki wa ma dinuki to sai ki gwada ki gani lodin ki zai amfani ko ba zai amfani ba zaki ga bayani zaki ga lo na hakika ne to wannan shi abin da kike tafiya gari yau wannan shi abin da kike sun lalace turawa family institution ya yi kwallafi kwata-kwata ba family institution wasu ma suna tunanin auren dabba auren jinsi na miji ya aure aure na miji abinda ake rigima a America bakin so democrat suna goyon wannan republican su Donald Trump duk da irin kamar wani ma hukuma ku cinye su ba sa son wannan abinda ake rigima kenan a fada dama na aure na miji ya aure wannan kiba har an kawo Najeriya ba ana so a kirista da Najeriya a sa hannu musulman Najeriya da kristan su duk suka ce a'a ba su yadda da wannan ba har turawa suka yi fushi suka yi Najeriya suka yi fushi da Najeriya suka yi fushi da Najeriya akan wannan me ba yi ba wai ba tabbatar da haƙƙin bil adama ba duk duniya haƙƙin bil adama ya kare sai wannan kawai ya rage duk duniya haƙƙin bil adama ya sai an yi da namiji sai ya aure namiji kafin a tabbata wa mahalaka kamar da suka halaka ake su to a muhimmin wannan daga da wannan ya rayu dan wannan shi ya ja mu har muka shiga wannan surutu da yawa to Allah ya sa mu dace Allah ya gane da mu addini mu duk wanda yake so wato ya raba mu da addini mu Allah ya mana maganin sa
amin
Allah ya sa mu dace na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون أخاف الله والله شديد العقاب.
نعم. ألا تعالى كتوى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وأطيعوا الله ورسوله كبألا دمن زنسا ولا تنازعوا فدكوا جاهية فتفشلوا سيكون أورشا وتذهب ريحكم كرفهم يتفي واصبروا فيها قولي إن الله مع الصابرين للي ألا ينتعرض ما سوء حقولي آيات تقباتا ألا ملك كن سلكي ويأخذ أبو أبو دابيو لكتن أبو بوان لأدم مسلمين ستيرك ودسو زاسا من نسر أكمت ينسو فاثبتوا واذكروا الله كتبتا كدك غدو كداجي كتايا ku yake sannan kuma ku ambaci Allah ambato mai yawa idan kuka riko da wannan da Allah kuma kuka za ku samu babban rabo ku samu galaba san makiyanku kuma gobe kiyama Allah mai madaukakin sarki ya ba ku ni'imar gidan aljanna sai Allah ta'ala ya ci gaba da wato fada mana abubuwan da musulmai idan suka riko da su Allah zai ba su nasara akan makiyansu sai ce wa ati'u Allah ku yi wa Allah da'a ku bi Allah abinda Allah yake ai abinda Allah yake a bari a fagen yake ko a ba fagen yake ba wa rasuluhu da manzansa abinda manzon Allah yake ai abinda manzon Allah yake a bari a bari sai kuma abu na gaba da Allah ya mata wala tanaza'u kada ku yi jayayya idan an ji fagen yake ana jayayya to ba za a samu nasara ba shugaba yake aje sauran jama'a suke a'a mu tsaya shugaba yake a rabo biyu sauran suke a'a duk mu hadu guri guda shugaba wa da umarni wani da wani ku je ku yi kaza a mun gwaza mu ba to a wannan yanayin to idan aka samu jayayya to ba za a samu nasara ba la tanaza'u ay wa la tanazu ay wa la tatanaza'u kada ku yi jayayya da junanku jayayya ana samu ne idan aka samu sabanin fahimta kai kana ganin ai gaba wannan yana ganin ai baya wannan yana ganin abin yana da kyau wancan yana ganin baya da kyau sai a samu jayayya me jayayya wannan yana ganin wannan yana da kyau zai iya iya wasa ya ga cewa ya tabbatar da cewa wannan abin yana da kyau ko kuma sun yi ali wannan yana ganin abin baya da kyau zai iya iya wasa ya ga cewa ba a yi ba dan yana gari ba ya dace daga nan kuma sai ne a samu jayayya to jayayya za a samu ne saboda sabanin wato fahimta to Allah ta'ala ya ce kada ku yi jayayya ita jayayyar za a same ta ba zai yi a cikin rayuwa ba za a yi jayayya ba ba za a samu sabanin fahimta ba to idan aka samu sabanin fahimta me ya kamata a yi a yi shawara da juna a fahimci juna san a girmama ra'ayin juna a tattauna kowa wato kada ya sa wato interest ɗinsa manufarsa maslaharsa ta ɗan adam a ciki to wannan shine zai kare ba za a samu jahiliya ba. Da Allah ta'ala ya kada a jahiliya sai ya faɗa mana abinda jahiliyar zai jawo don mutane su fahimta su gane. Ba Allah ta'ala ce waye wala tanaza'u sai ya tsaya ba. Yace fa tabsharu sai ku tsorata. Alfashal shine biddun najah, rashin samun nasara. Tasa'abu tana so ka cimma baka cimma ba ka samu matsala kai fashal sai ruwa kenan. Ko kuma ka ji tsoron abin ka bari ji fashal ne, ka tsorata ka bari fashal ne, abin bai yi kyau ba fashal ne. To shine Allah ta'ala yake cewa idan kuka yi jahiliya to lalle za ku samu matsala, za ku tsorata abin ba zai yi kyau ba. Domin aka samu jahiliya za a samu fushi, yana da kyau ba da kyau, yana da kyau mai dalili ga dalili na, sai a ce a zo ana za a cewa kai din na ba kai ma, sai a yi fushi, sai a shiga fada, a shiga rigima. Idan aka shiga rigima to kowa sai ya shirya wa ɗan uwansa maƙarƙashiya, ina so ka fadi kai ma kana so in fadi, an gane. To sai mu shagala da junanmu da maƙiyanmu suna tsaye mu ƙyale, mai kuma hada ƙarfinmu da tunaninmu da hankalinmu guri guda mu tunkari maƙiyanmu, mai kuma yi fada da maƙiyinmu, yanzu kuma mun koma muna fada a junanmu. To shine wala tanaza'u fa tafshalu, domin jahiliyar zai ta kawo fashal, tsorata, rashin samun nasara. Kuma Allah ta'ala yake cewa wa tazhabu rihukum, ƙarfinku da ke arrih shine al-ghalaba, samun rinjaye, da kuma an-nasr, samun nasara, da kuma har wala yau addiwala ko addiwala, samun dama. Kamar yadda Laraba suke cewa fulanin habbat rihuhu, za a ce wane iskarsa ta kada, ma'ana ya samu dama, ya samu damar yin wani abu. Idan aka ce zahabat rihuhu, damar ta tafi, yanzu babu abin da zai iya yi. Kamar da wani sha'iri yake cewa idza habbat riyahuka faghtanimha fa inna li kulli atifatin sukunu, idan ka iskar ka ta kada to kai amfani da shi. Idan ka samu dama Allah ya baka wani abu, kai amfani da wannan damar. Fa inna li kulli atifatin sukunu, domin duk guguwar da ta taso za ta tafi kuma za ta yi sanyi, ba za ta dawama ba. Ka taba gani iska ta taho kuma ta dawama? Babu, tana zuwa bayan lokaci da na kuma mai ta tafi. To haka nan dama Allah zai baka dama na neman ilimi, in baka yi amfani da ita ba dama za ta wuce. Allah zai baka dama na neman kuɗi, kai sakaci kai wasa dama ta wuce, ka zo ka nema ba za ka samu ba. Haka ne a rayuwa. To shine yake cewa idza habbat riyahuka faqtarimha fa inna li kulli atifatin sukunu, idan damar ka ta taso ta samu dama kai amfani da ita. An kira kuwa da galaba ri, kamar da malamai suke cewa domin ita iska idan ta fara tahowa babu wanda isa ya tare iska, idan ta taho akwai wanda zai tare iska? Babu wanda isa ya tare iska. To haka ne ka samu karfi, to karfin naka babu abin da zai ja da shi baya. To shi yasa ake kira wato karfi ri, wajen zaba rihukum, ƙarfinku ya tafi. To wannan ita ce saƙayyar jahiliya, ba za a samu nasara ba, ƙarfi ya tafi, daga nan kuma sai maƙiyanku ba za su yi tsoronku ba, za su ga damanku, za su hau kanku, su tattake ku, su gama da ku, ku zo ku yi nadama. Amma inda ku ba ku yi jahiliya ba, kuka haɗa kawunanku, aka fahimci juna, aka haɗa ƙarfi guri guda, sai ku tunkari masu maƙiyanku, ku samu nasara a kan maƙiyanku. To abubuwa guda ba ati'ullaha wa rasulahu, bin Allah da manzo sababi ne na samun nasara. Sannan wala tanaza'u, barin jahiliya sababi ne na samun nasara. Idan ba bi Allah da manzo ba ba za a samu nasara ba. Idan an bi Allah da manzo amma aka sa ra'ayi aka yi jahiliya za a samu nasara? Ba za a samu nasara ba. A cikin wannan al'umma babu wanda suke da daraja kamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Su wannan ya faru a yakin Uhud, da suka saba suka yi jahiliya suka saba umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Allah ya nuna musu a yakin Uhud da kuma fara yaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zabi sahabbai mutum 50 akwai Jabal Ruma duk wanda yaje wato ziyara dutsen Uhud zai ga duk karamin dutse sai manzon Allah yace ku mutum 50 din nan ku zo na kan dutsen nan shugaban ku Abdullah ibn Zubair manzon Allah ya ba su ka'ida ku zauna ku ta wato harba kibiya zuwa ga makiya ko idan kun ga an yi nasara a kan mu kada ku bar dutsen nan ko idan kun ga mu muka samu nasara musulmi suka samu nasara kada ku bar dutsen nan suka fara gwamza yaki sai Allah subhanahu wataala ya baiwa musulmi nasara kafare suka fara gudu su da suke kan dutse wasu suka ce ai da mu manzon Allah yake mu zauna abin da ya faɗa nan yayi ne dan kafin a samu nasara ga nassi suka same ijtihadi nassi manzon Allah yake ko mun samu nasara ko aka galaba aka samu galaba a kanmu kada ku bar gurin nan sai suka sa ijtihadi fi muqabil an-nass suka bar nassi suka sa ijtihadi shugaban su yace ku ji magana manzon Allah ga fa abin da manzon Allah ya faɗa suka ce a'a manzon Allah ba haka yake nufi ba suka sauka suka shiga tara ganima to shine sai makiya da suka suna gudu suka juya sai suka ga wanda suna kan dutse sun sauka sai suka zagaya suka zagaya suka zagaya suka hau kan dutsen nan suka kashe Abdullahi ibn Jubair shi yake ba zai sauka ba ko shi kadai shi ya tsaya aka zo aka kashe shi sai suka farma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine aka ji shi to shine wanda Allah ta'ala yake bada labari a cikin surat Ali Imran ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه الله يسكا يسكا كاموكو القوض لوكو تنا كنت كركش كافرا دا يردن الله الله نباكو داما حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر حركوكو جايجا أتقالوكو أسوكا دا تندوكنا كر أسوكا فشلتم وتنازعتم كوي طولتا كوي جايجا في الأمر دنينا الأمر يأتي لكارا دنيما وأطيتم كساب أمر منذ من بعد ما أراكم ما تحبون باين الله يعني أن أمرك أبنك كيف نتام النسرة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم إيش الله يكود كل غريب تافرن سك حوكمك دوني الله يجربيكم سبود كساب أمر منذ كتير أما الله تعالى ya san matsayin sahabban manzon Allah ya san girman su Allah bai gama ayan ba sai da yake wala qad afa ankum Allah ya ku afwa wallahu bi fadli ala almu'minin to wannan afwan da Allah ta'ala ya musu falalate daga Allah ga mu'minai wa sahabbai suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da suka saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan take Allah ya nuna musu da yake Allah ya san matsayin su Allah yana san su nan take ya nuna musu kuskuren su kuma dan su gyara zuwa gaba to mai aiko ne sai a nuna maka kuskuren ka ma ai dole ta kai wani matsayi in ana san ka ne in ba a san ka sai ka ta kuta kura sai ta wato yin kura kure ka ta kura kure har ka je ka fadi ka je ka karaya to almuhim a cikin wannan aya wala tanazau fatabshalu wa tadhhabu rihukum bisan da al'umma musulmi suka hada kawunan su suka fahimci juna to lalle ko za su samu nasara amma idan suka rarraba wannan baya san wannan wannan baya san wannan wannan yana adawa da wannan wannan yana adawa da wannan kamar yadda yake a rayuwar da muke a yau kasashen musulmi muna da yawa amma ba mu iya wato yi wa kanmu komai ba wa wannan ba yau idan ka duba ba majayayya ba duk duniyar kun ka duba yau in kaga an kashe musulmi in kaga an zubar da jini musulmi ne jinin musulmi ne shi wanda aka zubar da jininsa musulmi ne shi wanda ya zubar da jinin musulmi ne in ma ta fuskar cikin addini ko kabilanci ko siyasa duk kasar dubi kasashen larabawa da kasashe na irin su Najeriya irin su Mali da irin su Chadi kuma kwanan nan sun shigo irin su Burkina Faso da Niger duk jin kaga an kashe musulmi aka kashe wanda kuma yayi kisan musulmi kamar da manzo Allah yake cewa shi wanda aka kashe bai san dan me aka kashe shi ba shi wanda yayi kisa shi ma bai san dan me yayi kisa ba jinin musulmi yanzu kimarsa bata kai jinin rago ba me kawo da munbar wa atiu Allah wa rasuluhu wa la tanazau umurni da Allah ya ba nabin Allah da bin manzon Allah mun bari hanin da Allah yayi wala tanazau almun kuka bar wannan sai abin da Allah yake fada ya tabbata fatabsharu wa tadhhabu ri'uku ku tsorata karfin ku yake to kowa yana cikin tsoro ba ma tafiya ba yau kana zaune a gidanka ba kana jin tsoro balle tafiya dama idan ka fara tafiya kan dama kawai shahada za ka yi in Allah ya sa ka ji ka dau lafiya to kamar ma yi ka ta haife ka sabu ko ba gaba ne ce barka barka wani ya dau lafiya alhamdulillah barka barka saboda me an saki hanyar Allah subhanahu wa ta'ala jai sabarin fahimta ba abin da Allah yake hanawa anan shine ba wai sabarin fahimta ba sabarin fahimta za a samu wannan sunna ce ta Allah ko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun samu sabarin fahimta a zamanin manzon Allah yana nan ma an samu sabarin fahimta da rasulun manzon Allah an samu sabarin fahimta abinda ba a so shine saboda sabarin fahimta ai jayayya da juna ai kiyayya da juna wannan shine abinda ba a so kila kaga wannan abu yana da kyau ne ne shi ba da kyau kaga wannan abu fari ne zai gan shi baki wannan abu ne yana faruwa ya faru tsakanin sahabban manzon Allah tsakanin tabi'ai da tabi'u at-tabi'i saboda haka abin da ba a so shine wato kiyayya to idan ka samu jayayyar ne magana Allah ya bada magani ko bai bayar ba me Allah yake fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul idan kuka jayayya fi shay'in shay'in nakira fi siyaq ash-shar ta'um nakira fi siyaq ash-shar ta'um fa in tanaza'tum fi shay'in wajen sallah ku jayayya wajen azumi ku jayayya wajen mu'amala ku jayayya akan zikiri ku jayayya akan aure ku jayayya akan alƙalanci ku jayayya akan mulki ku jayayya duk abin da kai jayayya akai magani shine ne ba ra'ayin ka zan bi ba ba ra'ayi na zaka yi ina za ka koma furuduhu a koma ga Allah a koma ga manzon Allah bayani za ka koma ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yushe za a yi wannan din in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir komawa ga Allah idan ka samu jayayya komawa ga Allah komawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya samuwa sai ne sai ina da imani sai idan kana da imani wannan yana nufin me kenan idan muka samu jayayya kafin mu koma ga Allah kafin mu koma ga manzon Allah dole kai na bar san zuciya dole kai makabar ne san zuciya wannan shine imanin ai dan imani da san zuciya ba sa haduwa in aka ce akwai imani ba san zuciya manufar kowa ta zama to neman gaskiya ina gaskiya take wannan shine maganin da Allah ta'ala ya bayar kuma in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wannan yana nuna cewa sai an bar zalunci wata jayayyar saboda zalunci ake mutum ya san gaskiya inda take amma ya take gaskiyar ya tsaya yake bai yadda ba ƙarya wanda yayi riko da ita ce gaskiyar kuma dole a yadda to ina za a zauna lafiya za a zauna lafiya wani sa'ala abin da yasa ba za a koma ga Allah da na manzon Allah ba saboda maslaha shakhsiyya na san cewa wannan abu ita ce gaskiya ita ce abin da manzon Allah ya karantar ita ce abin da manzon Allah shi ne abin da manzon Allah yake ayi amma idan na riko da shi kujera ta za ta yi rawa zan rasa muƙami sai in rufe ido kuce ina samsam ba haka bane ko ne ba ku gane ba ilimin ka ne bai kai nan ba saboda me saboda idan na riko da abin da ka faɗa kujera ta zan rasa ko kuma ta'assubanci tsananin son wani malami tsananin son wani mazhabi tsananin son wata ɗariƙa saboda haka duk abin da suka faɗa tunda ina son su daidai ne su ba su da kuskure duk abin da suka faɗa at-ta'atul amya bi kauni yarbiyya to wannan shi ma wato zai kawo jayayya ba za a koma ga abin da Allah ya faɗa da manzon Allah ya faɗa samu fita ba sannan kuma kin bin da shi kowa ya bi ra'ayin saboda haka in dai aka yi liko sabanin fahimta dole za a samu to ma abin da babu shine tanazu da rigima da alfurqa ana tuhumar imanin mutane ana tuhumar addinin mutane ana musu kage ana fadin ana magungunu a kusa abin da ba su faɗa ba ko kuma a kabarta su ba tsira ba dalili don mutum shi ne ra'ayinka haka ya bata to duk wani musulmin da ya zo na ya kabarta wani musulmi saboda ra'ayinsa kawai to manzon Allah ya yanke hukunci man qala li akhihi ya kafir kada ba li ahli in dai ya musu kafir ne ya fadi daga bakinka to ba za ta fada manzo ba shi wanda ka harba da kafircin in labarin ya je labarin ya kewaye ya kewaye ya kewaye bai samu gurin shiga ba sai ya dafina ya dawo kan wanda ya faɗa saboda haka mutum ya tsarkake harshen ka cewa ka kama sunan wani malami ko sunan wani ka ce wannan kafiri ne yau kai kana da dama kafa da haka ranar da ka tsaya gaban Allah ba zai yi kai ribatin ba ba zai yi kai ribatin ba amma a na duniya kana da dama ka jara ran da ka mutu ka je ka tsaya gaban Allah ba ka da wannan dama saboda haka kowa ya ji tsoron Allah subhanahu wataala kuma komawa ga Allah komawa ga manzon Allah ta yi mu sabani ni in kawo hadisi kai maka kawo hadisi na wasa hi kai masa hi ta yi jahiliya ni in kawo aya kai maka kawo aya to sai ya za magani shine wajen fassara wadannan ayoyi fassara wadannan hadisai mu koma ga wadanda suka fi mu fahimtar alqur'ani ga wadanda suka fi mu fahimtar sunnar manzon Allah sahabban manzon Allah ya suka yi su da sun rayu da manzon Allah akan irin su qur'ani ya sauka su suka rubuta qur'ani ya suka fahimci ayar ni ne sai ga abin da ayar take nufi sai ka ga abin da ayar take nufi to ba laifi mu koma ga tafsirin magabata Ibn Abbas Abdullah ibn Mas'ud Abdurrahman ibn Auf Abubakar da Umar ya suka fahimci da duk tafsirin da an rubuta at-tafsir bil ma'thur mu koma ya suka fahimci ayar to idan muka je aya fassara su tana goyon bayan fahimta ta sai ka bar fahimtar ka kada ko fahimta ta fassara su tana goyon bayan fahimtar ka sai bar fahimta ta in dawo ka fahimtar ka sai muka samu fassara guda biyu akwai fassara wadda ta dace da fahimtar ka akwai fassara wadda ta dace da fahimta ta sai kowa ya rikina shi ba mu da mu dan muna da me magabata an gani to amma idan muka koma ga fahimtar magabata tana goyon bayar fahimtar ka duk da kan ce ni ban yadda ba kaga anan nabi nabi san su ce to anan ne shi yasa Allah yake cewa in kuntum tu'minuna billah kullum da saboda haka dole sai an koma ga fahimtar magabata dan me za a koma ga fahimtar magabata saboda su ne wanda Allah ya zaba ya ba su matsayi manzo Allah yake cewa khairun nasi tarni mafi alkhairin wannan al'umma musulma yace wanda muka yi zamani wanda suka yi zamani da ni sahabbai kenan thumma allazina yalunahum tabi'ai thumma allazina yalunahum tabi'u tabi'i khairiyan lan tashabi khairun khairun nas khairiyan lan tashabi imani aiki da abinda Allah ya faɗa tsoron Allah wajen ambaton Allah wajen kyawun mu'amala wajen sanin ya kamata duk ya shiga ciki a wata ayar ma Allah ta'ala yake cewa yana wa wato ahlul kitab magana fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw ku ahlul kitab idan kun yi imani irin imanin da sahabban manzon Allah suka yi to kun shigo a ta hata wajen imani imanin mu ya saba wa imanin sahabban manzon Allah imanin mu akwai me akwai abu dubawa a ciki dan Allah yake ya yarda da imaninsu kuma imanin nan abu ɗaya ne imani wanda Allah ya yarda da shi ɗaya ne ko guda nawa imani mai inganci ɗaya ne Allah ya yarda da shi imaninsu saboda haka mu ma idan muna so mu yi imani wanda Allah zai yarda da shi mu yi irin imanin sahabban manzon Allah to idan imanin mu ya sabawa imanin sahabban manzon Allah imanin mu ne akwai alamar tambaya a kai shi yasa za a koma ga Allah za a kuma ga manzon Allah inda aka samu sabani wajen fahimta sai kuma a koma ga fahimtar magabata shi yasa kana karanta ga manyan malamai wa hada lam ya'mal musallam musamman kamar Imam Malik Imam Malik yana da ka'ida amalu ahli al-Madina ma jara bi wa hada laysa alayhi al-amalu indana kana karanta muwatta Imam Malik yana fadin wannan wannan mutanen Madina musan shi ba ba su aiki da shi ma na fahimtar magabata magabata suka ce wa hada alayhi al-amalu indana wannan shine abin da ake aiki da shi to shi yasa ma yana gabatar da amalin ahli Madina hakan hatta a san khabarul ahad saboda fahimtar magabata sai da suka rayu tare da manzon Allah suka ga saukin alqur'ani suka hadisi hadisan nan fahimtar su tana da muhimmanci bayan da za a yi aya zamanin manzon Allah ta sauka sahabbai sun haddace sun rubuta ta kai yau ka zo bayan shekara 2400 da wani abu akan wata matsala da san ma tana nan tuna kai mata fahimtar da su ba su yi ba kaga ku alamar tambaya ce to Allah ya samu gani sai Allah ta yake cewa wasbiru kuyi hakuri bayan an yace bi Allah abi manzon Allah kada a yi jaye sai yace wasbiru kuyi hakuri domin hakuri shine ka tsare kanka akan abin da ranka baya so bin Allah sai ka san hakuri ko ba gaba bin manzon Allah dole sai ka san hakuri barin jayayya sai an yi me sai an yi hakuri da juna in dai kuna rayuwa guda haya za a saba sabanin fahimta za a samu idan ba a sa hakuri ba sai ai ne jayayya daga jayayya rigima fada rarrabuwa to amma idan aka yi hakuri ba za a yi jayayya ba an gane to kamar ana so a fada mana abin da zai taimaka mana wajen wato cimma tabbatuwa da yawaita ambaton Allah da bin Allah da bin manzon Allah da barin jayayya duk maganin abin tushen abin shine ne hakuri an samu hakuri an gama komai to idan kun yi hakurin ba haka Allah zai kyale ku ba me yasa kayya inna Allaha ma'as sabirin Allah yana tare da masu hakuri yani bi ta'yidi wan nasr Allah zai taimaka muku zai karfafa muku idan ku kai hakuri da juna wannan yana nuna cewa dole sai wani zai bata maka ai ba magana hakuri sai idan an bata maka idan ba a bata maka ne ga magana hakuri wani zai zage ka wani zai musguna maka wani zai ci mutuncin ka wani kana ji kana ga zai zage ma da manka in ka bi maka sai ai rigima kai hakuri da kyale shi inna Allaha ma'as sabirin Allah zai ce muke ga akan sa Allah zai baka nasara akan sa dan kai aikin umurnin Allah ne shi kuma bai aiki da umurnin Allah ba kai sai Allah ya taimake ka nan kurkusa ko bayan wani lokaci in dai kai hakuri tsakani da Allah subhanahu wataala domin hakuri ma iri biyu ne akwai hakurin da zaka yi suna ne hakuri amma a hakika ba kai hakuri ba hakurin da ake nufi harka ce ta zuci tsakaninka da Allah kai hakurin Allah ya sani shi inna Allaha ma'as sabirin Allah zai taimake ka to Allah ya ba mu hakuri Allah ya ba mu sa'a Allah ya ba mu nasara muna roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya hada kan tsawon al'umma musulmi duk abin da yake ne zama tabbatina da baraka kawo baraka tsakanin al'umma musulmi Allah ya kawar da wannan abu Allah ya ba mu zama lafiya wadanda suke yi mu da shirin Allah subhanahu wataala ya shiga tsakanin mu da su subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk